sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana kan mitocin da suka hada da mita 25 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin jango. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa kan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol dukkan su akan zangon FM. Baya da haka kuma za a iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Tare da fatar kun tashi lafiya, Jummai Ali da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Ina kuma tare da
Baba Yakub Makeri. Da farko ga karin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira musulmi da su haɗa kai wurin yaki da ta'addanci. Ana nan ana ci gaba da cece kuce akan sallama da Donald Trump ya yi wa shugaban hukumar FBI James Comey. Sa'annan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin gudanar da wani taron gaggawa akan ɗaukar mataki akan Koriya ta Arewa.
To bayan kun gama shan labarin duniya yau Litinin 22 ga watan Mayun shekara ta 2017 muna da rahotanni guda uku. Daya akan taron faɗakar da manoma game da aikin yashe madatsu da kuma magudanan ruwa sai harin da 'yan Boko Haram suka kai wani ƙauyen jihar Borno da kuma filla kawunan wasu da suka yi. Tsohon harsan mayakan ruwan Najeriya Vice Admiral Usman Jibrin mai ritaya kuma ya rubuta wa muƙaddashin shugaban Najeriya Osibanjo wasiƙa akan hukumar AFCC. Kamar kowace ranar Litinin kuma za mu gabatar da ciki da gaskiya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira ga musulmi a jiya Lahadi da su haɗa kai wurin yaƙi da ta'addanci. Ya faɗa wa Larabawa da musulmi da suka halarci taron koli na yankin Gulf da aka yi a birnin Riyadh cewa wannan yaƙi ne tsakanin aikin kirki da mugun aiki. A ziyararsa ta farko zuwa kasashen ƙetare, Trump ya ce Amurka tana neman shirya wata haɗakar ƙasashe da suke da manufa ɗaya na daƙile ayyukan ta'addanci. Ya ce wannan ba yaƙi ba ne tsakanin addinai ko ɓangaranci ko kuma wato bambanci na wayewa, in ji Trump. Ya ce wannan yaƙi ne da tatattun miyagu da suke neman shafe rayuwar bil'adama da na mutanen kirki a cikin kowane addini da suke ƙoƙarin kare addininsu. Trump ya yi da yake wato yunkurin ya haramta wa ƙasashe shida masu yawan al'ummar musulmi da ake yawan kai hare-haren ta'addanci a ƙasashen shigowa Amurka. Bai yi kalamansa da ya saba faɗi a nan Amurka cewa wato 'yan ta'adda masu tsaurin addinin musulunci ba, sai dai ya kira ga shugabannin musulmin da su tinkari wannan yaƙi da gaskiya na ƙalubalantar wato tsaurin ra'ayin Islama wanda ke haifar da ƙungiyoyin musulmi 'yan ta'adda.
A yayin da shugaban Amurka ɗin Donald Trump a jiya Lahadi ya mai da hankali wurin yin jawabi ga shugabannin ƙasashen musulmi a wurin taron ƙolin da aka yi a birnin Riyadh. A nan Amurka kuwa labarin da ya ɗauki hankali shi ne batun korar da ya yi wa shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka James Comey da kuma batun binciken alaƙar da ke tsakanin yaƙin neman zaɓen shi shugaba Trump ɗin da ƙasar Rasha. Manyan jami'an gwamnatin Amurka guda biyu da suka haɗa da sakataren harkokin waje Rex Tillerson da mai ba da shawara akan matakan tsaron cikin gida HR McMaster sun faɗa wa manema labarai cewa a wata ganawa a fadar shugaba ta White House a ranar 10 ga watan Mayu da wasu manyan jami'an diplomasiyya a ƙasar Rasha guda biyu, Mr. Trump ya tado zancen korar Comey kwana ɗaya kafin ya kore shi ɗin. Abin da ya bayyana irin janye hankali da binciken Comey a kan batun Rasha ta taimakawa yaƙin neman zaben Trump ɗin, wato zaben da ya lashe. A cewar wani rahoto jaridar New York Times na ranar Juma'a, shugaba Trump ya faɗa wa ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da jakadan Rasha a nan Amurka Sergey Kislyak cewa Comey, Mr. Comey sakare ne, koreshi zai kawo kwanciyar hankali. 'Yan majalisa wato na ɓangaren jam'iyyar Democrat masu adawa sun ce korar da Trump ya yi wa mai bincikensa tamkar dagula harkokin shari'a ne kuma laifi ne da ka iya kaiwa ga tsige shugaban.
Waɗannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya yana shirin gudanar da wani taron gaggawa a gobe Talata a matsayin ɗaukar mataki ga gwajin makami mai linzami na ballistic da Koriya ta Arewa ke yi. Ofishin jakadancin Yoruba a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce Amurka da Koriya ta Kudu da Japan ne suka kira wannan zaman. Koriya ta Kudu ta ce an harba makami mai linzami daga gundumar kudancin Pyongyang wanda ya tashi ya yi tafiyar kilomita 500 kafin ya fada a tekun Japan. Wannan shine gwaji na biyu da Koriya ta Arewa ta yi a cikin wannan mako, kuma shine kai gwaje-gwajen makamai da Koriya ta Arewa ke yi zuwa ga 10 cikin wannan shekara. Wata sanarwa haɗin gwiwa na manyan hausoshi na cewar sojojinmu suna lura da alamomin ƙarin takala da Koriya ta Arewa ke yi, su kuma suka ce sojojin nasu suna kan shirin kota kwana. A wani martani ga gwaje-gwajen farko da Koriya ta Arewa ta yi, shugaban Amurka Donald Trump ya tura rundunar mayakan ruwa zuwa ruwayen yankin Koriya a matsayin kashedi ga gwamnatin kwaminisancin don ta kawo ƙarshen shirinta na makaman nukiliya. Amma dai sakataren harkokin waje na Amurka Rex Tillerson ya musanta cewar matsin lamba da Amurka ke yi wa Koriya ta Arewa, wato da ake faɗin cewa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya a nahiyar Afirka ta rawaito cewar akwai alamomi masu kwantar da hankali wurin yaƙi da yaduwar kwayar cutar Ebola a demokradiyyar jamhuriyar Congo. Mashidiso Moti ta faɗawa muryar Amurka cewa suna sane da kalubalolin da ke tattare da barkewar cutar na baya-bayan nan, sai dai ta ce sun samu ƙwarin gwiwa ga yanda gwamnati da kawayenta na cikin gida da na kasashen waje suka gaggauta ɗaukar mataki a wannan lokacin. Ta ce tana kyautata zaton samun nasara saboda wannan gwamnatin tana da masaniya akan wannan abu, kuma yadda ta yi gaggawa wurin ɗaukar mataki tare da kawayenta da suke aiki tare. Moiti ta ƙara da cewa suna samun taimakon kayan aiki daga Shirin Abinci na Duniya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya, don haka akwai ƙwarin gwiwa a wannan yaki. Hukumar WHO ta ce akwai labarin mutane 29 da ake zaton sun kamu da cutar ta Ebola, a ciki mutane 3 sun mutu tun lokacin da aka gano cutar wanda ya barke a yankin karkara a ƙasar Congo a ranar 22 ga watan Afrilu.
Labaran duniya kenan kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya kawo mana da rahoton cewa a ƙarshen mako ne aka kammala taron faɗakar da manoma game da aikin yashe madatsu da magudanan ruwa na jihohin Kano da Jigawa da kuma wasu sassa na jihar Bauchi waɗanda ke ƙarƙashin kulawar hukumar kula da ƙoramin Hadeja da Jama'are.
Bankin Duniya bisa haɗin gwiwa da gwamnatin tarayyar Najeriya ta hannun ma'aikatan ruwa ta tarayya ne za su gudanar da aikin a wani mataki na magance matsalolin da ke daƙile bunƙasar ayyukan noma musamman ma a lokutan rani a yankunan Kura da garin Malam a Kano da Hadeja da Oyo a Jigawa da kuma Shiyar Jama'are a can jihar Bauchi. Injiniya Muhammad Sani Bala da ke zaman babban jami'i a ma'aikatar ruwa ta tarayya ya bayyana makasudin taron.
Makasudin wannan taro dai shine wato kokarin fadakar da manoma da hukumomi na wannan aikin trimming da gwamnatin tarayya take yi a nan Kano da kuma Jigawa. So ana kokarin kawo manoma tare da ma'aikatan gwamnati da suke wannan aiki tare a sanar da su iya inda wannan aiki ya kai a nan Kano. Dan yanzu muna gab da kaddamar da ainihin gyare-gyaren waɗannan fadamu da koguna da kayayyakin noman rani da ke Kura da kuma projectinmu da ke Hadeja.
A ƙarƙashin shirin yashe madatsu da magudanan ruwan na ƙarƙashin tafkin Hadeja da Jama'are, an tsara ba da tallafi ga manoma da aikin zai shafi gonakinsu. injiniya Nasir Elman Sir na hukumar kula da ƙorumin haɗeje da jama'ari yayi ƙarin haske game da haka.
To wannan gyara idan aka zo yin sa dole ne za a rufe ruwa a shiya shiya. Misali aka ce za a dauki shiya misali Modawa ko Gaban to dole wannan gurin za a hana su yin noma na iyakar lokacin za a yi wannan gyare gyare. To wannan tsaikon da zai samu na bai aikata gonar sa ba. Na tsawon dan wata ɗaya ne ko biyu da za a iyaka wannan shiya tashi. To za dan bashi tallafi saka dan wani abu da banki duniya ta ajiye shi wani dan ka'ida cewa duk haita duka dada akwai abin da za a bada misali a ce naira 100 duka dada to sai san ka dada nawa ce da kai a wannan gurin sai a tattara sai a baka wannan kuɗin na tsaikon da ka samu na wannan hana ka noman da aka yi na wannan lokacin.
Malama Aisha Ismail da ke zaman babbar jami'ar karɓar ƙorafe-ƙorafen manoma ta shirin aikin yashe madatsin da ake yi laƙabi da tremin ta ce sun sami su kunun warware ƙorafe-ƙorafe kimanin 10,000 tun farkon buɗe ofishin nata a watan Janairun bana.
Wani kila ba za a gan su da shi ba to dole kila yana buƙatar ya ce to bari ya kai ƙorafin shi. To ofis ina kafa ce wanda idan ka tashi kana da wani matsala za ka je ka kai ƙorafi. An samu ƙorafe-ƙorafe kwalla mutane ko kusan 10,000 kusan 10 ko 10,000 amma an yi ƙoƙari an magance wa'annan ƙorafe-ƙorafen yanzu dai abubuwa sun rabu amma har gobe muna nan muna zaune muna karɓan ƙorafe-ƙorafen mutane.
Da yawa dai daga cikin manoman da suka halarci taron sun bayyana fahimtar su game da bayanan da suka ji a wurin taron.
Sunana Malam Dardai Aliyu Kura. Abinda na fahimta wani abu ne da yake ci mana tuwo a ƙwarya mun rasa yadda za mu da shi Allah ya kawo mana hanyar da za a yi mana maganinsa. Shine guraren nomanmu sun fara lalacewa, hanyar ruwa ta fara lalacewa.
Ni ce Talatu Idi, wakiliyar mata masu amfani da ruwa ta ƙaramar hukumar Bunkura kuma babban manomiya. Ban da wannan bayanan da aka zo aka tara mu, ina daga cikin ƙungiyar da aka ɗauke mu Tremin ta ba mu wannan gatan da a gona ta tara mu gonanmu ta ƙungiya. A nan take ba mu Tremin.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Mun gode Mahmud. Waɗanda ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne sun kai hari wani ƙauye da ke ƙaramin hukumar Azkira Uba a jihar Borno, arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin sashen Hausa Haruna Daudabi ya samu damar zantawa da wani mazaunin ƙauyen da ya masa bayani kamar haka.
Jiya yara nan Boko Haram sun shigo mana mota jiya da dare.
Kamar ƙarfe nawa?
Ƙarfe 10:06.
Kamar ba su da ƙauyen?
Sun yi harbe-harbe na awa amma yawanci din gurushi su ne da wanda suka jira wani sabon guduwa yanzu mun kawo su asibiti Awuba.
Sunan ne kuka yi asibiti Awuba din?
Mutum takwas.
Wanda suka ji ciwo ko?
Wanda kuma sun fi wanda
da na rubin mutane da suka jira wani su takwas da kuka yi asibiti din. Menene ya sami su? Harbe mutuga ne ko wuka ne?
Guje-guje ne, guje-guje na cikin duwatsu da itatuwa.
To ba su yi a kuka mun kwane-kwane da suka yi?
Ba su kwane-kwane ba ka yi abinci mu ne ka fata suka ci suka tafi.
Sun kwashe mun kayan abinci.
Duka jiya da dare. To harbe-harbe da muka yi da su din shi ne ya san dakatar da su. Shi ba wanda suka ci ba suka tafi.
Wajiya ma dai sai da wasu 'yan gudun hijira suka rasa ransu da aka ce sun fito ne daga garin Bama wanda kuma suke zaune a sansanin 'yan gudun hijira da ke Daluri sakamakon yankan rago da aka ce wasu 'yan kungiyar Boko Haram sun yi musu lokacin da suka fita farauta zuwa bayan Maiduguri wanda aka ce bai wuce tazarar kilomita 6 ba daga inda suke, inda aka ce waɗansu 'yan Boko Haram ɗin su tara sun far musu suka kame waɗannan mutane guda 4 sannan suka yi musu yankan rago yayin da guda 2 daga ciki suka samu suka tsere. Na mazaici makabatar gungi da misalin karfe 9 na safe jiya inda na gane wa idanuna inda aka yi jana'izan waɗannan mutane su hudu wasu daga ciki ma an zai birne su ne ba tare da kawunan nasu ba. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gani sai Allah ala ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaji kun ji gangan soja soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaki soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku dan hankalin mu za ta shi zuciyar mu za ta ɓaci ga zuciyar mu za ta yi gashi a ban ruwa a koma yaƙi gobe zani bakin gandun wajen da ba a ce mutu Allah sun sai su bindige ka su baraka masu cin mutun hanna man ai har ka ke ji sai sun tauni Allah ba maza kuma sa
Allah ya ji kan dan maraya to ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Tsohon hafsan mayakan ruwan Najeriya Vice Admiral Usman Jibrin mai ritaya ya aika wa mukaddashin shugaban Najeriya wasikar korafi akan hukumar EFCC kamar yadda wakilin sashen Hausa Hassan Mai na Kaina ya aika mana da rahoto
Tsohon babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya Vice Admiral Usman Jibrin mai ritaya cikin takardar korafi da ya mika wa mukaddashin shugaban Najeriya Farfesa Mi Oshin Bajo da ma shugabannin rundunonin sojin kasar kuma ya aika mana da kofi a daren jiya yayi korafin wasu masu fada'aji da ya kira kabal na amfani da hukumar EFCC don gallaza masa yace lokacin da yake shugabancin rundunar sojojin ruwan Najeriya sun kama manya-manyan jiragen ruwa guda 60 makare da gurbataccen mai na fata na Najeriya da suka mika su ga hukumar EFCC inda ya kalubalance ta da dabito ta bayanin inda suke ko kuma ya aka yi da su Admiral Usman Jibrin ya yi mamakin duk wadancin mutanen da suka kama da satar mai na Najeriya a wancan lokaci an sake su in banda mutane biyu da aka gabatar gaban kotu a watan Fabrairun wannan shekara yace wadancin masu fara'aji da ya hana lawar gaban hatsi da dukiyar Najeriya a wancan lokaci shine yanzu suka zagaye ta bayan gida suna kokarin yakar sa yace tunda halin yanzu akwai shari'a tsaka nansa da hukumar EFCC a gaban kotu bai ga dalilin da ita kuma EFCC za ta tozarta shi ba da nan ne mujin martanin hukumar EFCC kakakinta Mr. Wilson Wajaran yace bai ga wata takardar korafin da zai mai da martani akai ba ban ga takardar wancan korafi ba abin kawai da na sani shine yanzu haka akwai magana tsakaninmu da wancan mutumi a gaban kotu su wane ne waɗannan kabal da yake magana akai mu a EFCC ba wanda ke juya mu ka tambaye shi su wane ne waɗancan kabal ɗin
you have to find out for him because by referring to should I know where we are
Hassan Mai na Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
mun gode Hassan waɗannan rahotanni suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To lokaci yayi da Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau ma shirin namun zai doshi garin Takum ne a jihar Taraba. Inda kwanakin baya fada ya shiga tsakanin wani saurayi mai suna Awalu da wasu ƴaƴan mahuta. Kamar yadda kuka ji a makon da ya shige. A lokacin wannan fada wayar hannu ta Awalu ta bace saboda haka sai ya kai kara ofishin ƴan sanda da ƴan sanda suka yi binciken su sai suka gurfanar da waɗannan yara a gaban kotu kotun ta bayar da belin yaran ƴan mahauta bisa sharadin cewa za su biya Awalu wayar sa to amma kwanaki biyu a bayan da aka bada belin nasu an yi zargin cewa waɗannan yara sun tara Awalu suka lakkaɗa masa dukar da har sai da kwakwalwarsa ta tabo a makon da ya shige shi kawun Awalu wato malam Abubakar Musa Mafindi yayi mana bayanin yadda wani abu ya faru a nasu bangaren bari mu ƙarasa jin bayanin sa ne da abubuwan suka faru kamar yadda su suke gani
duk lokacin da wannan lamarin yake faruwa me yasa mahaifin Awalu ko wani dan uwansa bai rako shi ba har aka zo aka yi maganan ba da wannan beli
wato shi ko kafin wannan abin ya faru shi mahaifin Awalu yana wajen sayan kaya yana majus bai ma san wannan magana ba sun kira shi ne a waya suka sanar da shi kuma yake duk sun san junan su su waɗannan shugabannin mahauta sun san baban Awalu Musa sannan shi ma Musa baban Awalu ya san waɗannan mahautan gaba ɗaya domin kasuwa ɗaya ne shi baban sa da harkan kifi yake to daga ƙarshe da suka kira shi a waya sai ya amince musu akan haka tun daga dan sa din ma tare da su to daga ƙarshe kuma sai suka dauki yaro suka je suka nuna cewa su ba shugabanni bane ba suka zalunci yaro suka zama daga suna daga cikin waɗanda suka haddasa ma wannan yaro halakar da shi a takaice domin yanzu ransa yana hannun Allah
wake kula da maganin sa koko in ce wake biyan kudaden jinya da ake yi shi Awwal.
Tun ranan da aka kai Awwal wajen jinyan gargajiya kafin a dauko shi a dawo da shi asibiti bisa umurni na ni kaina kawun shi Awwal. Babu wanda ya zo wajen Awwal yake masa sannu daga bangaren mahautan nan, wanda yake bada kudi shine babansa da kuma uwarsa mahaifiyarsa.
Wannan ba ga kamar zai iya zama wata rashin jituwa ce, tunda na san cewa dai jiya Taraba akwai kabilu da daman gaske, inda duk Najeriya ma babu ina jin jiya da take taiwon kabilu. Watakila kuna so ku akwai wani abu da ka faɗa da ya shafi wata gadara da kace wasu su suna yi cewa sun fi karfin doka.
Eh, gadaran su shine sun ce Awwal ko sun kashe shi za su kashe shi, tabbas za su kashe ubansa su kone gidan ubansa, domin babu kotu a Taraba wanda ya isa ya daure su, domin dan uwansu shine Chief George na Taraba State.
Amma shi ai alƙalin takun ba wata kila kabila su bane, wata shi baya cikin wannan lamarin, ina ji.
Eh, alƙalin takun yana cikin wannan lamari koda ba kabilan su bane ba, domin a fahimta ta shine babu dalilin da zai sa mutumin da yake matsayin alƙali ya dauki wanda ake neman shi a kace shi ya hada shi da waɗanda za su je su kira waɗanda suke da laifi, domin shi ba ma'aikacin kotu bane ba, shi complainer ne, shi mai complain, shi mai kuka ne, mai wanda ya kawo kokensa ne ga kotu. To kotu idan za ta dauki mataki, kaga baya daga cikin waɗanda za a dauke shi a tura shi a aike shi. Sannan aka aike shi da jami'an yan sanda, sannan da jami'an yan sandan nan suka ga yaron nan an nakasa shi suka gudu, da suka dawo ba su dauki mataki don su je su gaya ma alkali ba ko su gaya ma dibishe ainihin DPO ba. Daga ƙarshe sai na kira alkalin, ya gaya mini shi da ya aike su ma shi ya wuce ya tafi Jalingo. Yaro ya zauna cikin wannan matsala kusan, don haka alkali dan uwansu ne ya goya musu baya.
To amma su yan sanda ai suna yi wa Najeriya aiki ne gaba daya, ni saki ki tunanin da suka ga matsalar ta faru suka gudu, koko sun ji tsoro ne su ma watakila waɗannan da suka kai wa Awwal hari suna da makamai da za su iya raunana su.
Eh, to ni ana fahimta yanzu in na yanke hukunci ga manufan da yasa yan sanda suka gudu nayi ƙarya, amma dai a fahimta ta shine jami'in dan sandan Najeriya bai halatta a matsayinsa na wanda aka yi passing out na shi, aka fidda shi daga college na Najeriya don ya zama regard wato shugaba akan yan Najeriya, ya tafi da mutum, ya tafi da mutum, sannan an afka mutumin nan da duka, shi bai yi kokarin fitar da shi ba, sannan ya koma kuma bai ji ya dauki mataki ba. Don haka a fahimta ta yan sanda dama su ma kansu maybe suna da haɗin baki tare da waɗannan ƴan ta'adda da suka aikata wannan ta'addan shi.
Daga jin sunan Shugo, suna ne na Fulani ina gani.
Shugun nan an haife ta ne a cikin wani gari a cikin jihar Gombe.
Wato wani
amma sunanta, sunan garin kenan da aka haife ta Shugo, amma sunanta Aisha.
Wato ma'ana dai ku Fulani ne.
Mu Fulani ne gaba da bayan mu.
Shine nake so in faɗa, kuma za a yi tunanin watakila tsakanin mahauta da Fulani ai wasa ne ba. Za a ce faɗa ne har da zai kai ga makamai ba.
Eto, wai a fahimta ta ba babu wasa tsakanin Bafulatani da Mahaushi.
Tunanin da za a yi da ya kamata tun da haka ne a samu manyan Fulani su je su gana da su shugabannin mahauta a warware wannan matsala da kamar ba ta kai har haka ba.
Eto, a fahimta ta shugabanni ba su sani ba. Shugabannin Fulani ba su sani ba. Illa dai wanda suka sani wannan yaro da kuma ubansa da kuma iyayensa mata a gida. Wannan shine a fahimta ta Fulani shugabannin su ba su sani ba.
Sunanka Isa Mafindi ko?
Sunana Abubakar Mafindi.
Abubakar Mafindi, ina jin watakila sunan Yariman Mori ne yake dauke min hankali. Wato Isa tafi da Mafindi. Abubakar Mafindi, a ƙarshe me kuke so ku ga an yi da za ku yadda cewa lalle an yi muku adalci kan wannan yaro na ku Awwal?
Abinda muke bukata shine, babban damuwa na shine mun yi magana da alkali da umurninsa, yanzu yaro yake kunshi a asibiti, babu kafasa kan yaro, babu kudinsa, sannan babu ɗaya daga cikin wayanda suka aikata ta'addanci nan yanzu wanda ya shiga hannun yan sanda ko kuma hannun alkali. Sannan suna bugun kirji da cewar ma za su kashe shi kansa, uban su kone gidansa. To abinda nake tambaya anan shine, shin dokar Najeriya an ware ta don wani mutum ne, wani wayansu bangare na daban ne, mu muna nema in dai dokar Najeriya an samar da ita ne don ta kare dan Najeriya. To muna neman duk wani mai wanda ke da fada a ji a Taraba wanda ke da alhakin shiga wannan matsalar to ya shiga ya tabbatar da cewa an kama waɗannan mutane suka aikata ta'addancin nan an hukunta su mun gani a ƙasa ba kamar yadda su suke fadin cewa sun fi ƙarfin hukunci ba domin suna alfari da cibiyoji dan garin su ne ko kabilar su ne.
Abubakar Mafindi mun gode kwarai kuma in Allah ya da za mu tuntubi sauran bangarori da ke cikin wannan matsala da ta faru don ɗaukar matakin da ya dace.
Ina roƙon Allah ta'ala ya wuce mana gaba ya taimake mu ya ba mai haƙƙi haƙƙinsa.
Abubakar Musa Mafindi kenan. Kamar yadda Nasiru ya faɗa muna kokarin jin ta bakin ɗaya bangaren wato bangaren su ƴaƴan mahautan na garin Takum a jihar Taraba. Sannan muna son yi wa masu sauraron mu albishir da cewar gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badaru Abubakar ya ji bayanin da muka gabatar na Idris Kaila game da gidansu da aka rushe a Gwaram aka kuma ƙi a biya su diyya. Ba shi kaɗai ba ma har da na makwabtansu a wannan wuri. Insha Allah za mu kawo muku cikakken bayani na matakan da shi gwamna Badaru Abubakar ya ɗauka yake kuma ɗauka dangane da biyan waɗannan mutane diyyarsu bayan da ya bayyana damuwa da kuma mamakin yadda aka yi ma waɗannan bayin Allah a garin Gwaram. A kasance da mu.
To yanzu dai nan karfe 1 da mintoci kusan da rabi na dare a gugun Washington DC kuma lokaci yayi da zamu gabatar da takaitattun labarai kafin mu sallama.
Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗaɗa dokar taɓaci a hukumance da aka kafa bayan wani juyin mulki a shekarar 2016 da bai nasara ba. Yana cewa za a ci gaba da wannan dokar har sai ƙasar ta samu cikakken kwanciyar hankali da zaman lafiya. Erdogan ya bayyana haka ne a jiya Lahadi a birnin Ankara gaban dubban mabiyansa da 'yan jam'iyyarsu ta Justice and Development Party wanda suka kira da a sake zaɓensa ya ci gaba da riƙin muƙami. Wannan dokar ta ɓaci tana baiwa Erdogan da hukumar zantarwarsa damar kafa dokoki ba tare da umarnin majalisa ba da kuma shawarwarin sashen shari'ar ƙasar. Sanarwar Erdogan da kuma sake dawowa ya nemi muƙamin shugaban na wato shugaban ƙasa ya biyo bayan wani zaben da aka yi na mako hudu da suka gabata a Turkiya inda ƙasar ta yi wata ƙuri'a na raba gardama akan faɗaɗa ikon shugaban ƙasa wanda yayi ƙaramin nasara a wannan ƙuri'ar da aka kada. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira al'ummar shugabannin musulmi na duniya a jiya Lahadi da su haɗa kai wurin yaki da ta'addanci. Ya faɗa wa Larabawa da musulmi da suka halarci taron koli na yankin Gulf da aka yi a birnin Riyadh cewa wannan yaki tsakanin aikin kirki ne da mugun aiki. A ziyararsa ta farko zuwa ƙasashen ketare, Trump ya ce Amurka tana neman shirya wata haɗaka na ƙasashe da suke da manufa ɗaya na daƙile ayyukan ta'addanci. A yayin da shugaban na Amurka Donald Trump a jiya Lahadi ya maida hankali wurin yin jawabi ga shugabannin musulmi a wani taron koli a birnin Riyadh. A nan Amurka kuwa labaran da ya ɗauke hankali shine batun sallama da shugaban ya yi wa shugaban hukumar FBI James Comey da kuma batun binciken alaƙan yaƙin neman zaɓensa da kuma ƙasar Rasha. Manyan jami'an gwamnatin Amurka guda biyu da suka haɗa da sakataren harkokin wajen ƙasar Rex Tillerson da mai ba da shawara akan harkokin tsaron ƙasa HR McMaster sun faɗa wa manema labarai cewar a wata ganawa a fadar White House a ranar 10 ga watan Mayu da wasu manyan jami'an diplomasiyyar Rasha ne Trump ya ɗauko zancen sallamar Comey wanda ya yi wato wuni ɗaya kenan bayan ya bayyana cewa wannan abin na jama hankali.
Masu sauraro sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe a gugun Najeriya idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin. ciki har da haɗewar jam'iyyun masu hamayya a jamhuriyar Nijar domin kalubalantar jam'iyyar da ke jan rugumin mulkin kasar a zaben shugaban kasar da za a shekara ta 2021 idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa jin mai Alice a madadin sauran abokan aiki.